Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Bayan abin da wasu da dama ke ganin shugaban Amurka Joe Biden bai wani abin kirki ba a muhawarar da aka yi a daren Alhamis da ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump. Yan jam'iyyar Democrat suna tattauna kan ko ya kamata wani matashi ya maye gurbin shugaban mai shekaru 81 akan kujerar shugabancin ƙasar. Dabarar campaign ɗin Biden ita ce don samun muhawarar farko don ganin yadda za ta kaya. Sai dai bai yi da kyau ba, inji James Malley, wani masanin dabarun siyasa wanda ya aiki ga manyan sanatocin jam'iyyar Democrat a cikin shekaru da suka gabata. Biden yana da buƙatar sake tabbatarwa da masu goyon bayansa da kuma ƙoƙarin shawo kan ƙananan masu jefa ƙuri'a masu zaman kansu a cikin jihohin da ke da muhimmanci sosai a zaben, cewa har yanzu yana da ƙoshin lafiyar da zai jagoranci al'ummar. Da yake magana da farko cikin tattausa da kakkausar murya, Biden ya fito a matsayin wanda yake soki burutsu a wasu lokuta. Ya bayyana a rude kuma ya gaza mayar da hankalinsa, inda wasu lokuta ya yi tuntuɓin harshe. A cikin mintuna 90 na muhawarar Trump, wanda ya fi iya magana da rashin yin faɗa fiye da yadda aka saba gani, ko da yake tsohon shugaban ƙasar ya yi furuci masu yawa na rashin gaskiya fiye da Biden. Rahotanni daga zirin Gaza a ranar Juma'a na nuni da cewa dakarun Isra'ila na ci gaba da kutsawa cikin yankin, yayin da suke kai harahara arewaci da kudancin kasar, yayin da ayyukan jin kai na yankin ke ci gaba da taɓarewa. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya nakalto mazauna yankin da kafafen yaɗa labaran Hamas da ke rafa a kudancin kasar sun rawaito cewa wasu tankokin yakin Isra'ila sun shiga unguwar Shakosh a birnin, lamarin da ya tilasta dabban mutanen da suka rasa matsugunansu a wurin barin tantunansu suka nufa arewa zuwa birnin Khan Yunis da ke kusa. Sojojin Isra'ila sun fitar da wani faifan bidiyo daga wani abin da suka bayyana a matsayin Nahal Brigade da ke aiki a yankin Rafa, wanda ya nuna tankokin yaƙi suna ta birgima kan tituna da sojoji suna ta harbi kan wasu gine-gine. A halin da ake ciki kuma, wani taron jin kai da aka gudanar a jiya Juma'a a birnin Geneva, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falastin ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wadda aka fi sani da Anwa, ta shaidawa manema labarai cewa mazauna Gaza sun shiga cikin firgici da fargaba, yayin da ƙarancin man fetur da na agaji ke hana ma'aikatan agaji gudanar da ayyukansu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kenya ba ɓerar gwaji ba ce ta IMF, ɗaya daga cikin take masu yawa na yin Allah wadai da asusun bada lamani na duniya da aka gani a wannan makon akan kwalayen masu zanga-zanga a Kenya na nuna adawa da shirin ƙara haraji. Zanga-zangar wata matasa a shafukan sada zumunta suka ruda wutarta ta samu asali ne sakamakon shirin gwamnatin Kenya na ƙara haraji sosai domin biyan bashin da ake binta. Gwamnati ta karaya da shirin bayan da al'umma suka rikide a ranar Talata, lokacin da masu zanga-zanga suka kutsa kan cikin majalisar dokokin ƙasar a Nairobi, inda 'yan sanda suka bude wuta suka kashe sama da mutane 20, a cewar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. Shugaban ƙasa William Ruto ya sanar da cewa yana sauraron damuwar masu zanga-zangar, kuma ya yi watsi da ƙudurinsa da ya janyo cece-kuce. Ya ce maimakon haka zai bullo da matakan rage kasafin kuɗi da kuma matakan tsuke bakin aljihun gwamnati don ƙoƙarin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Iran ta girka rabin injinan inganta sinadarin uranium da ta ce a farkon wannan watan za ta ƙara, sai ya yi ba ta haɗa sun fara aiki ba. Iran ta sanar da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya makonni 2 da suka gabata cewa za ta faɗa da ƙarfinta cikin sauri ta hanyar ƙara rukunoni 8 ko gungu na IRSS din cikin makonni 3 zuwa 4. A cikin kwanaki biyu hukumar ta IAEA ta tabbatar da cewa an shigar da bi daga cikin injinan. A cikin wani rahoto na sirri da hukumar ta aiki wa kasashe mambobi a ranar Juma'a ta ce aladin ya rubanye zuwa yanzu. Rahoton ya ce hukumar ta tabbatar cewa Iran ta girka guda 4 daga cikin 8 RSS din Cascade, in ji rahoton.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Kuma banda haka kuma a hukumance jam'iyyarsu ba su riga sun tsaye da su takara ba.
amma za a fara wannan
hawara ka san sai an yi babban yawa kaga sai an yi babban taro na kasa din nan na kowace jam'iyya a hukumance sun tsaye da su takara an je kada kuri'a sun zama kamar yadda muke ya kasashen mu mu ma
eh kware da gaske
yan takaran wannan jami'u amma an hakikanta cewa a ƙarshe duka dai su ne za su zama yan takaran kaga sabili da haka yanzu dai haka ana daukan su a matsayin yan takarar jami'in su da Democrat da kuma Republican
na'am kware da gaske malama Grace wato ke gane wato shi tasirin mani irin wannan idan kika yi la'akari da yadda Amurkawa suke kasawa su tsare yadda suke kallon abin nan kamar yadda Bature ke cewa religiously kuma wani daga nan fa zai dauki alƙiblar wa zai zaba
haka ne akwai har izuwa har a wannan lokacin akwai waɗanda ba su riga sun yanke hukunci akan wane ne za su zaba ba daga wannan muhawara ne za su shi yasa ake fadan cewa wannan muhawara tana da muhimmanci kwarai
kwarai da
takarar nan da yanzu haka dai suna tafiya keke da keke ne babu wanda zai ce tsakanin su nan ga wanda yake kan gaba bisa ga yanda dai binciken ra'ayoyin jama'a suke tafiya
na'am to eh malama Grace wai me yasa mu kasashen mu ba su mai da hankali sosai ga irin wannan muhawara din
to wannan sanin gaibi sai Allah ya san yana duk abin da za mu duk abin da za mu ce
malama Grace kada ki yi rumfa ba wani gaibi anan ke sani kada ki yi rumfa wokace ba a baki da faɗa wa sarki ga ya to na yadda da wannan amma kar ki ce ga ba kike da buru
ba
a to ni gaskiya malama Grace ni kan gaskiya bazan tunda ni dan kasa dan daya daga cikin dan kasashe ne kuma ina da yancin bayyana ra'ayina amma ni ina ganin kamar ni in zan bayyana na ra'ayi sai in ga kamar wata kila shugabannin namu ne wata kila basu dauki irin abubuwan da zasu yi mutane da muhimmanci ba wato kamin zabe nake nufi saboda wasu lokutan sai ke ga ma mutun ya shiga zabe bai ko da alƙibla bai ko da wani daftari ma da za a ce sai lokacin da ya shiga ne sannan ne za a fara chemist remis kamanin
menene za a yi haka to wani lokacin ma ko suna da daftarin ko akwai alƙibla so dan nawa ne zaka zo ka gani an yi wannan ana cewa agenda ba an shaka ta wai agenda amma idan aka shekara guda idan aka koma za a ga a cikin wannan abin da aka alkawarta za a yi guda nawa ne aka yi guda nawa ne ina ne ake ciki to kusan sai ka ce ni a gani na ba a daukan zaɓen ma to da dama suna gani kamar ba abin da suke zaɓa shi ake ba su ba to saboda ana ganin kamar ko sun yi ko ba su yi ba abin da suke so shi za su samu to shi yasa yayu ba sa ganin wannan da muhimmanci kuma so da dama ana daukan cewa talakawan nan ma ba dauke su da wani muhimmanci ba
domin
idan suna da tasiri akan ainihin waye zai tsaya takara da wane ne za a zaɓa da wane zai wakilce su to waɗannan matakai da ake ɗauka a ƙasashe da suka ci gaba ɗinnan su ma za a kwatanta ko dai ba a yi daidai ba
a gaskiya ne malama Grace to kin ga yanzu dai da ni da masu sauraro mun gano cewa ashe da ma rumfa kika yi tun farko ashe
in ka ji anya bayano wannan ba bi dogon fafa in ka ji anya ba maulo hala ma ba bi dogon yi ba in ka ji anya ba dandan mutu a ne mai kushi ba tuno batun shago ba da adu mai agun mai da mai agun takiya ka koma dama amma da ku ciki ne gututuru na bakura duna ma abokati na yamma gari ne da jima ala da mai mai koyar ma mutuwa ina ruwan ki da tsoho kai su lafiya gidan dan gangi sanu da fama bale da sanu da fama da abdu sanu da fama badala da kai da ba yi da kan da kan namijin do ni ga banka da kalbi goje mai yi ka shama hudo in canji idan hakin da kalamu no lafiya a kai maki gawa baba da kaga asabina kada azabu ta fara ma da baka san alika ne an ajali ba san da yi ba shi da mutuwa ke da kina kai da
da san ne kamar da muka saba bari mu mika gai sofata aliri da tsara zumunci ga dimbin masu sauraron. To bari mu faro daga garin ku ba dan ka san shi ba wani mai sauraron mayo da kullum da ake kira Abu Yalo mai kurguna ko mai karhuna ne ko mai kurguna da yace na san ina. Daga jihar Sokoto yace yana so a mika mishi gai sofata alheri da tsara zumunci ga Ahmed Ladan Girkau da Umar Makiri kasuwar Jega da Haddabi mai kwamfuta mai Yamase Ibrahim mai wankin hula a Kimba da Comrade Ilyas Yakubu Digawa da Isa Jika mai saje da Aminu likitan dabbobi birnin Malam sai lambar ka ta fito sai Murtala Faruk sai Murtala Faruku sanyin na da Nura can gida aka koba
muna godiya a gurin
da Nura Abubakar gidan Abba da Zaki su dangi zomawa sai Kabiru Abubakar Bulanyaki da fatan an tashi lafiya. Bari kuma mika wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Sama'ila Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a jamhuriyar Niger wanda yake so a sada zumunci ga mahaifinsa Malam Muhammad Ato Malam Faturi da kanansa da kuma Allah ya sa dai kana zuwa gaishe su ba ta abar ya huce ne zaka ga zaka sada zumunci
to amin kan gaskiya
ai mu a gida muna da wannan karamcin a nan ne ga iyayenka ga na kul da tsallaken titi zuwa ganin su ma jidali
a gaskiya
sai baba Goni Muhammad da kanwata da kanwashi da Saratu Muhammad da sauran dukkan ƴan uwansa da abokan arziki da yace da sunayensu ba zai iya ambato ba sai Haddadi mai kwamfuta mai yama da Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki jihar Bautin tarayyar Najeriya sai Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri da bawa Abdullahi Maska da Lawan Bin Hambali MK dan Silba da fatar an tashi lafiya.
To madalla malama Grace bari kuma mu leka wasu abokan aiki da ke jihar Sokoton Najeriya domin wato mu isar da gaisuwar mu zuwa ga labaran lumu din daye shugaban hukumar kafafen watsa labarai ta jihar Sokoto da Dalhatu Abdullahi Safiul Magori shugaban kungiyar ƴan jarida ta Najeriya reshen jihar Sokoto da Muhammad Gazali Muktar da Shehu Garba da Sani Bello da tukur Aliyu Arkilla dukkan su ma'aikata a sashen labarai na Rima Television Sokoto. Sai kuma gaisuwa zuwa ga Usman Muhammad Benji na NTA Sokoto da Jabi Ibrahim Ilele Dabori na hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto. Sai kuma wasu abokan aiki a gidan Radion Vision FM da suka hada da Shehu Jato Sanyin na da Ibrahim Salihu Isa da Bello Abdullahi Abubakar Jayi da Ahmad Hassan Dan Mulki da Zayanu Marafa da Murtala Garba da Abubakar Suleiman da kuma Umar Ahmad Kwari kai da daukacin dukkan dai ma'aikatan na gidan Radion Vision FM da kuma Nasir Jambuzu wato na gidan rediyon Garkuwa FM dukkan su a birnin Sokoto. Sai kuma idan muka je a jihar Yobe Najeriya kuma sako ne na wato gaisuwa ta Abar Yahuce zuwa ga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar ta Yobe shi kuma Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari da Babayo Gambo da Magaram Niger da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Sani Muhammad Chindo Bauchi da kuma Kadori da Gaga dan Fulanin Warji. Gaisuwa ta bada fata alkhairi zuwa ga Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Ibrahim Muhammad Karasuwa da Kawu wato Abubakar Kawu Girgir sai kuma Saidu Abdullahi da Maturu da Yusuf Bazuka mai leda gwalalo da Tukuru Harka Rijau da Alhaji Gambo Ringin mai yankan farce gashuwa da Alhaji Hamisu mai kayan miya gashuwa. Idan kuma muka koma bangaren jihar Katsina bari mu gaida wato Haruna Muhammad Katsina da kuma sarkin Katsina Dr. Abdulmumin Kabir Usman da sarkin Daura Alhaji Umar Faruk da kuma sarkin birnin Gwari Malam Zubairu Jibrin mai gwari na biyu da Honorable Shafiu Madawaki Inonu da Malam Danjuma Katsina wato mamallakin jaridar Katsina Times Online da ke kofar Kaura Katsina sai Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa da Abdul Kadir Saukawa director labarai da lamuran yau da kullum na gidan rediyon jihar Katsina sai Hajiya Maryam Kasim Abubakar Iya Ummi Elegance Fit da Hajiya Abu ƴar Fulani dake kofar Soro da kuma mutanen garin Damari dake karamar hukumar birnin Gwari a jihar Kaduna da fatan dukkan su Malama Grace za su yi ƙarshen mako na ni lafiya. Masu wallafa wasu irin labarai ko kuma wasu irin abubuwa da irin haka na hikima da basira da za su dan caza maka kwakwalwa Malama Grace kamar yadda nake so yau da ke da masu saurare yau kuma kwakwalwar ku ta dan cazu. Kuma idan na bayar Malama Grace ke zaki fara bada ba mu amsa yau kamin mu ji su kuma masu saurare daga su kuma nasu abin da za su
aiko mana. Kadde ka sani akwana na sanyin na kadde ka sani akwana.
Ai ba kwana ba ina ganin ko ina Yusuf na Dabu sai ya sace amma dai bari ki ji labarin Malama Grace. Labarin da ya wallafa shi a shafin sa na Facebook yace ya na video ne yace Malama Grace wato shi dai yana so ne ya sayi na'urar computer. Sai ya je wurin mahaifinsa sai ya rantu naira 50,000. Ya je wurin babarsa ya rantu naira 50,000. Malama Grace naira 1,000 ya rantu kenan.
100 kenan, 100.
Yawwa naira 100. To da ya tafi sayan wannan computer laptop din. Sai ya same ta akan kuɗi naira 97,000.
To
yanzu daga cikin abin da ya rantu nawa ya rage?
Dubu uku na sanyin na
madalla. To cikin dubun na uku sai ya ga bari ya je ya rage bashi sai ya je ya ba babansa naira 1,000 ya ba babansa naira 1,000 yace kowannen su ya rage cikin bashin da ake bin sa. Yanzu nawa ne suke bin sa Malama Grace?
Saura 99,000 kowanne.
A
49,000 kowanne.
Madalla kowannen su 49,000. To sai saura ba dama cikin wannan 3,000 din kin san da ya ba su 1,100 ba saura ɗaya ba to sai ɗaya sai ya dauka sai ya saka ta aljihu da zimmar zai je shi kuma ya kashe ta. To
fa
sai yazo da yazo sai ya fara lissafi yanzu baban sa yana bin sa naira 49,000 mahaifiyar sa naira 49,000 eh aka hada su Malama Grace nawa za su bayar?
To sun kaga ana
1,098 kenan 1,098 za su bayar ko ba haka ba 1,098 za su bayar ko ba haka ba
sai haka zai ba 200 babu
yawa 200 babu madalla
irin
lissafin gida ba. To sai ya dauko waccan naira 1,000 din da ya saka aljihunsa da zimmar zai kashe yace okay to ya fasa kashewa sai ya zo ya dora ta a kai ke ga duk kuɗin da ya maida su ko
injishi
to injishi to amma yanzu da yasa sai kudin suka zama naira 99 har yanzu ba 1000 shin malama Grace ina naira nan 1000 ta shiga
ai saboda kudin shine zai mana bayani ina 1000 ta shiga
malama Grace ta koma rumfa
yayin sai ke bada ina me yace 1000
to yanzu shin me yace 1000 kin da gane lissafin aiko
na gane lissafin me yace 1000
yauwa to me yace 1000 saboda haka malama Grace zai tayar rumfa saboda haka masu sauraron mu muna jira mu ji sakonni daga gare mu daga gare
mu musamman abin da yace 1000 na neman tana abin da yace 1000
gaskiya ina 1000 ta shiga
kan ma da dodorido
to gaskiya kam
muna godiya kwarai da gaske da wannan menene ake cewa kacici
na Yusuf na Dabo ba muna godiya sosai
na Yusuf da Dabo
na'am
to in abinda zai faru shine na san yana kamar yanda muka saba muna kafa ne a sada a shafin mu na sada zumunta a Facebook mutane sai mu zaba amsoshi mako mai zuwa
dama ai ba email za a turo mana ba wannan abi mu a shafukan mu don a bayyana mana shi ina lissafin ina
a Facebook ne
a shafukan mu na sada zumunta Facebook ba yawa sai a
ga mana da
Allah me yace 1000 nan ta Yusuf na Dabo da Allah a nemo ta shi ina ta shige
kinan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.